This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 15 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To hawa, yara sama da 400 aka raba da muhallansu a Lebanon cikin makonni uku da suka gabata, a cewar wani jami'in Majalisar Dinkin Duniya je Litini. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce wasu bayanan sirri na nuna cewa Russia na shirin amfani da lokacin sanyi na winter wajen tsawaita yakin Ukraine. Sannan an yi jana'izar Janar Abbas Nilfor Shanjiya Litini a Karbala, wuri mai matukar tsarki ga 'yan Shi'a wanda ke kasar Iraki.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za ku ji yadda 'yan bindiga suka kashe mai garin Dan Janku, suka kuma yi garkuwa da iyalan shi da na makwabcinsa a garin Dayi da ke cikin karamar hukumar mulkin Malam Fashi a jihar Katsina, Najeriya.
Wanda su wa'annan 'yan ta'addan daji suka yi samami suka shigo wannan gari ba tare halbe ba tare da wani gungu ba.
Muna kuma tafi da rahoton yadda wani rahoto da asusun kula da yara kanana na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya ce yara mata miliyan 370 ke fuskantar cin zarafi ko kuma fyaɗe kafin su cika shekaru 18 a duniya.
A lokacin da aka yi mata din kam, naji babu daɗi sosai sosai. Wallahi naji zuciyata ta yi kunci sosai sosai saboda ban ji daɗi ba, kuma har a yanzu ko abinci na sa a bakina inda kana abin raina baya yi min daɗi.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin Tsaka Mai Wuya. To amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Yara sama da 400 aka raba da muhallansu a Lebanon cikin makonni uku da suka gabata, a cewar wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya je Litini. Yana mai gargadin cewa ana iya rasa tsara guda a wannan karamar ƙasa wadda ta yi ta fama da matsaloli iri-iri kafin mata tsinci kanta a tsakiyar yaƙi. Isra'ila ta tsananta matakan sojin da take daukawa kan kungiyar mayakan Hezbollah da ke Lebanon, ciki har da kaddamar da farmaki da mamaya daga ƙasa bayan musayar wutar da ta kwashi shekara guda tana yi da Hamas a Gaza. Dauki ba dadin da ake yi a Lebanon ya raba mutane miliyan 1,200 da muhallansu, waɗanda yawancinsu suka gudu zuwa birnin Beirut da wasu kuma wurare da ke arewa cikin makonni uku da suka gabata tun bayan da rikicin ya kazance. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi a jawabinsa na kulle yomin jiya Litini cewa hukumomin leƙen asirin ƙasashen waje da hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Ukraine sun gabatar da wani bayani mai yawa kan abin da Russia ke shirin yi a lokacin fall da lokacin sanyi na winter saboda dorewar mamayar Ukraine da take yi. Rahoton ya nuna irin rawar da Korea ta Arewa ke takawa a yakin da kuma nasabar Russia da wasu kasashe, wanda ya ce abin takeici take-taken su na tsawaita yakin. Shugaba Zelensky ya yi gargadi cewa duk wani mai taimaka ma Russia za mu maida mashi da tsananin da ya dace don kare Ukraine. Ya kara da cewa za mu yi aiki tare da abokan hulɗarmu don ganin cewa Russia bata cimma burinta ba. Tokar fa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yi jana'izar Janar Abbas Nilfor Shanjiya Litini a Karbala, wuri mai matukar tsarki ga 'yan Shi'a wanda ke yankin tsakiyar Iraki. Janar Nilfor Shan ya mutu ne tare da shugaban kungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran Hassan Nasrallah a wani harin da Isra'ila ta kai birnin Beirut a ƙarshen watan Satumba, a cewar AFP. Dogarawan juyin juya hali, wato askarawan kare aƙidar Iran, sun sanar ranar Juma'a cewa an samu gawar Nilfor Shan bayan namijin ƙoƙarin da aka yi a wurin da aka kai harin da aka auna kan babbar tungar Hezbollah da ke bayan birnin Beirut a ta bangaren kudu. An ɗau gawarsa ta jirgin sama jiya Litinin daga birnin Beirut zuwa filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin Bagadaza, sannan aka sa ta cikin mota zuwa birnin Karbala mai tsarki. Cincirin da masu jana'izar sun nufi masallacin Husainiya, inda wani wakilin babban malamin Shi'a na Iraki Ayatollah Ali Al-Sistani ya jagoranci sallar gawar.
An jima kaɗan Ibrahim ɗin zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jihar Katsina da ke arewacin Najeriya, inda wakilinmu da ke can Sani Shi'ab Malumfashi ya shaida mana yadda 'yan ta'adda suka kashe mai garin ɗan jankohan lahira, suka kuma yi garkuwa da iyalan shi da na makwabcin shi a garin da yi cikin ƙaramar hukumar mulkin Malumfashi a jihar Katsina. Ga dai Sanin da cikakken rahoton da ya aiko mana.
'Yan bindigar sun kai farmaki a garin na da yi ne bayan sallar isha, kuma kai tsaye suka wuce zuwa gidan da suka dosa don kai wannan hari a ƙaramar hukumar mulki ta Malumfashi. Hakan ya sanya na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar Honorable Maharazu da yi don samun cikakken bayani a hukumance.
Wannan samani da wa'annan 'yan ta'adda kawo ma garin da yi, wanda su wa'annan 'yan ta'addan daji suka yi samani suka shigo cikin gidan wannan basarake wanda ake ce ma Alhaji Tanimu Garba almakiyayi, wanda shi ne mai garin ɗan janku ko almakiyayi kamar yadda muke cewa. Sun shigo wannan gida kusan kamar na ambata tara da kwata, kusan suna iske shi a falon shi suka halbe shi suka kashe shi, kuma suka tafi da matan shi guda biyu, wanda ɗaya tana da ciki ɗaya kuma tana ku. Da na samu wannan labari na yi gaggawar kiran jami'an tsaronmu, sojoji da 'yan sanda da 'yan bangarmu, wanda su ma ba tare da wani ɓata lokaci ba suka yi gaggawa suka tafi garin da yi domin kai ɗauki. Amma dai abin takaici sanda aka je wa'annan mutane har sun shiga daji. Jami'an tsaronmu sun yi kokari sun bi wa'annan mutane da kuma jama'ar gari duka sun bi su. Mun kira zama na gaggawa a jeje wanda muka ƙara tattaunawa da jama'ar gari domin mu ga mun magance wannan abin kada ya ƙara faruwa a garin da yi da kuma sauran garuruwan da muke da su a wannan yanki. Akwai makwabcin shi kusan shi ma wanda suka shiga gidan, shi ma sun tafi da matan shi guda biyu, shi ma har da goyo. Sannan kuma akwai wani yaro shi ma wani matashi da suka haɗa shi ma da shi yanzu haka suke hannunsu.
Shi sun tafi da mutum takwas kenan ko?
Akalla gaskiya sun kai wajen mutum 6-7 wa'anda suke a hannu. Sakamakon haka kai yanzu haka akwai mutane da aka kama kusan mutum 3 suna a hannu ana bincika su, domin mun tabbatar akwai ɗan wani labari da aka samu ta hannun wasu, wanda wannan abin zai taimaka wajen gano wa'anda suka yi musabbabin shigowa gidan wannan basarake.
Tunda farko na zanta da Ganau kuma Jiyau wanda nasarta sunansa bisa dalilai na tsaro game da wannan lamari.
Ai abin ya faru ne wanda aka ji labarin an kai ɗauki tabbata. Bakin wakwaro da mutanen gari da kuma jami'an tsaro.
Sun ɗan yi artabu ne mai gari ɗin suka kashe.
Ya zo daga masallaci da suka gidan shi da rufe sai ta iyalin shi da na makocin shi.
To shi makocin nashi wanda aka tafi da iyalin shi nashi fa.
Sai dai za su shigo gidan ya gano. Sun ba su kai garin shi ba a lokacin da ya ta katanga su a gan shi. Sai dai dira su kai harbi ya riga ya bugura.
Babu shakka wannan al'amari sai an tashi haikan don kawar da ayyukan ta'addanci. Sani Shi'ab Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Madalla an gaida Sani Shi'ab Malumfashi. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
'Yan tawayen Siriya na fuskantar wata sabuwar masifa, wato jirage marasa matuƙa na ƙunar baƙin wake. 'Yan tawayen na cewa sojojin gwamnatin Siriya da na Rasha sun yi ta auna wuraren sojoji da farar hula ta wajen amfani da wasu fasahohi da dabaru da Rasha ta ƙara samu a yakin da take yi a Ukraine. wani mutum mai bibiyar hare-haren jirage marasa matuka kan mayakan 'yan tawaye da farar hula a arewa maso yammacin Siriya, wanda ke amfani da sunan inkiya na Abu Amin saboda dalilai na tsaro, ya faɗi da harshen Larabci cewa yace sojojin Rasha sun kawo abin da suka koya wajen amfani da jirage marasa matuka na kunar bakin wake a yakin Ukraine zuwa nan Siriya. Ana kaddamar da irin waɗannan jiragen kunar bakin wake marasa matukan ne ta haɗin gwiwar sojojin gwamnatin Siriya da na Rasha. A ƙarshe, wata motar bus ɗauke da ɗaliban jami'a ta faɗi ta yi ta mirgina kan babban titi a arewa maso gabashin Masar. Har mutane 12 suka mutu, wasu kuma 33 suka samu raunuka a cewar ma'aikatan lafiya da daren jiya Litini. A cewar kafafen labaran ƙasar, ɗaliban jami'ar Galala da ke Suwais ne a cikin motar, kuma sun fito daga azuzuwansu za su je shiyar ɗakunansu da ke gandun shakatawa na Porto Sokana ne, inda suka biyo ta babbar hanyar Ayin Sokana lokacin da hatsarin ya auku. Kuma an kama direban motar a matsayin wani bangare na binciken musabbabin hatsarin. Ma'aikatar lafiyar bata bayyana musabbabin hatsarin ba. Bayanin na cewa motocin ɗaukar majinyata 28 ne suka ruga zuwa wurin da hatsarin ya auku, inda suka kwashi waɗanda suka ji raunuka zuwa babban asibitin Suwais, amma ba a bayyana halin da suke ciki ba.
Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya, wannan karan a Abuja babban birnin kasar, inda wani rahoto da asusun kula da yara ƙanana na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce yara mata su miliyan 370 ne ke fuskantar cin zarafi ko kuma fyaɗe kafin su cika shekaru 18 a duniya, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyarmu Ruqayyah Basha ta aiko mana.
A wani rahoto da ta fitar, asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce yara mata miliyan 370 ke fuskantar cin zarafi ko kuma fyaɗe kafin su cika shekaru 18 da haihuwa. Rahoton ya bayyana cewa 1 cikin 8 na yara mata a duniya ke fuskantar hadarin cin zarafi da fyaɗe, sai kuma mata 1 cikin 5 ne ke fuskantar irin wannan barazana ta hanyar kafofin sada zumunta na zamani, wanda jimillar ya kai miliyan 650. Rahoton na UNICEF ya ƙara da cewa adadin cin zarafin yara mata na ci gaba da faɗaɗa a sassan duniya, inda yara mata miliyan 79, wanda ya daidai da kaso 22 cikin 100 ke fuskantar cin zarafi a ƙasashen Afirka da ke kudancin Sahara kafin cikar haihuwarsu shekaru 18. Sai kuma a ƙasashen da ke gabashi da kuma gabas maso kudancin Asiya, wanda suke da kaso 8 cikin 100, da adadin su ya kai na yara mata miliyan 75 ne ke fuskantar cin zarafin. Yara mata miliyan 73 a tsakiyar Asiya da kuma kudancin ta ke fuskantar irin wannan cin zarafi kafin cikar su shekaru 18 da haihuwa, inda kasan ya kai 9 cikin 100. Tarayyar Turai da kuma Arewacin Amurka na da kaso 14 cikin 100, da adadin su ya kai miliyan 68 na yara mata da ke fuskantar irin wannan kalubali a cewar UNICEF. Yara mata miliyan 45 ne da ke Latin Amurka da Caribbean, sai kuma yara mata miliyan 29 a Arewacin Afirka da Yammacin Asiya, da kuma yara mata miliyan 6 a yankin Oceania, inda suke da kaso 18.5 da kuma kaso 34 cikin 100 na yara mata da ke fuskantar cin zarafi da kuma fyaɗe. Fatima Usman ɗaya ce daga cikin iyaye wanda ƴanta ta taɓa fuskantar irin wannan cin zarafi a Najeriya.
Gaskiya abin yarinya ta ba a taɓe mata ba sai wannan ne karo na farko. Amma lokacin da aka yi mata ɗin kam naji babu daɗi sosai sosai. Wallahi naji zuciyata ta yi kunci sosai sosai saboda ban ji daɗi ba. Kuma har a yanzu ko abinci na sa a bakina ina tuna abin raina baya yi man daɗi. Tunda ko a yanzu yarinyar nan kafarta wallahi wallahi da hannunta sai kin gani ba su dawo daidai ba. Ta zama kamar masaka. Hakan har yanzu asibiti muke zuwa.
Dr. Hawwa Babura ɗaya ce daga cikin mata masu fafutukar kare 'yancin yara mata a duniya, ta kuma jaddada ƙididdigar rahoton da UNICEF ta fitar.
A gaskiya wannan cin zarafi da ake yi wa mata da yara ƙanana ba shakka yayi yawa a duniya. Kuma kama wanda ya faɗe, in an kama shi da laifin faɗe, tabbas hukunta shi taimakon jama'a ne. Kyale shi da yafiya da jama'a suke yi to kaman su suna raka shi ne ci gaba da yin fadi, saboda kuma kyalesin da ake yi shine yake sawa suke ci gaba.
A hirarsa da muryar Amurka, Isa Sanusi, wanda shine babban daraktan kungiyar Amnesty International a Nigeria, ya ce yara mata na fuskantar yawaitar fyaɗe da cin zarafi a yankunan da ke fuskantar tashi-tashin hankula a Nigeria.
Idan ka duba zaka ga kowane bangaren Nigeria ana samun rikice-rikice iri-iri, da rikicin Boko Haram, ga rikicin ƴan fashin daji, ga dai rikici iri-iri. To yawanci waɗanda wannan rikici ya fi shafa su ne mata, don haka muke mai da hankali akan cewa ya kamata a basu kulawa, a tabbatar da cewa an duba matsalolin da suke ciki, musamman ma a yankunan da ake fama da tashin hankali.
Masana dai na ganin ɗaukar matakai masu tsauri ne hanyar da za ta kawo ƙarshen cin zarafin yara a duniya. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To masu sauraro, kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wannan sabon shiri na Saka mai wuya. Muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. Mutanen kasar Kamaru suna cikin duhu game da halin da shugabansu yake ciki, wato Paul Biya, wanda an kwana biyu ba a gan shi ba, ba a ji duriyarsa ba. Shi dai Paul Biya, wanda dattijo ne mai shekaru 91 yanzu a duniya, ya fi shekaru 40, ya kai shekaru 42 yana mulkin Kamaru. Kuma a ganin ƙarshe da mutane suka yi masa ko a talabijin ko a bainar jama'a, an gan shi kamar yana fama da rashin lafiya. Wani lokaci ma za a ga shi kamar cikin rudani, sau da yawa aka ji labarin cewa yana wannan asibiti ko yana wucin asibiti a kasashen waje. To rabon dai da mutane su ga Paul Biya a cikin kasar Kamaru tun 8 ga watan Satumba da ya gabata, lokacin da ya bayyana wani taro da shugabannin kasashen Afirka suka yi da shugabannin kasar China a birnin Beijing. A kwanakin baya ne wasu kafofin watsa labarai na duniyar gizo da na jaridu suka bayyana cewa Paul Biya ma ya mutu, to amma nan take hukumomin kasar Kamaru din suka fito suka ce ba gaskiya bane, yana nan da ransa, kuma suka ja kunnen mutane cewa su daina yawan magana game da halin da mutumin nan yake ciki. To amma yan jaridu sun ce ai wannan gargadin bai kamata a yi shi ba, domin ya taka haƙƙin faɗan albarkacin baki na al'umma da tsarin mulkin ƙasar ya ba su. Ministan harkokin cikin gida na Kamaru din Paul Atanga ji shi ne ya fito yana gaya wa gwamnonin jihohin Kamaru cewa irin waɗannan labarai game da lafiyar Paul Biya suna kawo rashin kwanciyar hankali a ƙasar Kamaru. Kuma ya ce ai magana ma game da halin lafiyar shugaba Paul Biya magana ce da ta shafi harkar tsaro ta ƙasa. To magana demokuraɗiyya a ƙasar Kamaru shi ne farko a wannan shekara da shirin nan na Saka mai wuya ya gabatar, wanda muka kawo muku ran 2 ga watan Janairun shekarar nan ta 2024. To gani abin da yake faruwa dangane da ita demokuraɗiyya har yanzu, bayan labaran da aka fara baza game da halin da shi shugaba Paul Biya yake ciki, ya samu kaga cewa wannan maudu'in har yanzu yana nan da tasirin sa, don haka za mu maimaita shi yau.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi cikin demokradiyya a ƙasar Kamaru ya zai iya gaya maka ma mun koma baya ne. Zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na furfuna da aka kama su, domin dai suna so su fito titi su bada ra'ayinsu aka kama su.
Wannan demokradiyyar tamu ta ƙasar Kamaru demokradiyya ce kawai takin da take da suna. Kowane ɗan adawa ya za a yi a saye ka, a sa ka a ju, in ka kisa yiwa kuma a buga ma guduma.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na farko a cikin wannan shekara sabuwa ta 2024. Kuma za mu yaye kallabin wannan shiri na Saka mai wuya a wannan shekara din a ƙasar Kamaru, inda Paul Biya shugaban wannan ƙasa ɗan shekaru 91 a duniya ke ci gaba da mulkinta tun lokacin da ya faro shi daga ran 6 ga watan Nuwamba shekarar 1982, muna maganar shekaru 42 da suka wuce kenan. Shi ne shugaban ƙasa a duk duniyar nan wanda ba ɗan jinin sarauta ba, wanda yake mulki ba ƙaƙƙautawa, wato bai tsaya ko ina ba tun lokacin da ya fara har yanzu a faɗin duniyar nan baki ɗaya. Ba da bayan haka a duk duniyar nan ba za ka samu wani shugaban ƙasa da ya girmi Paul Biya ba, shi ne kowa tsufa. To kuma har yanzu da muke maganar yana nan kankara ga shi ta mulki. To akan haka ne wakilinmu na wato a birninta Yaounde, Muhammad Bashir Ladam, ya gayyato mana wasu gogaggun 'yan siyasa har guda 4 daga jam'iyyun siyasa daban-daban na ƙasar Kamaru, ciki har da jam'iyyar da ke mulki ta Paul Biya ɗin. domin su zauna su duka su kalla kuma su gaya mana yadda suke kallon ci gaba ko rashin ci gaban harkar demokuraɗiyya a wannan ƙasa. To Muhammadu, bismillah kai da bakinka.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan birnin Yaounde, wato babban birnin Kamaru. Lallai kuwa maudu'inmu na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokratiya a ƙasar Kamaru. Mun san cewa Kamaru tun 1990 kamar shauran ƙasashen nahiyar Afirka ta rungumi wato demokratiya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran ƙasa. To a yau dai muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu. Daga cikinsu akwai wato Malam Shehu Usman daga Yaounde. Shehu Usman, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To she kuma Malam Muntari Hamisu daga wato Baminda, babban birnin arewa maso yammacin Kamaru a yankin Ingilishi a nan kasar Im. Malam Muntari Hamisu, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Muna nan tare da kuma wato Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, shi kuma daga can Bertuwa kenan, babban birnin gabashin kasar Kamaru. Alhaji Muhammadu Jafaru, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Daga ƙarshe kuma ga CC Bamanga, shi kuma daga birnin Duwala kenan, shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na FSNC. CC Bamanga, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da kai. Naga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai, wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar Kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi wato a cikin demokradiyya a kasashen mu wato na Afrika bakade, musamman ma a kasan Kamaru. In ka duba, babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya. Zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Don me yasa muka koma baya? Don a ɗaya zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su a banza. Menene kama su da aka yi? Wato domin dai suna so su fito titi su bada ra'ayinsu, aka kama su. Musamman ma ina tuna da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a MRC, da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a Kawala partin ta, kuma akwai 'yan farin hula ma dewa da suke nan a fursuna. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma zaka gani akwai 'yan jarida dewa da yau a ƙasan Kamerun mun san cewa an kama su, aka masu duka, aka yi masu wato tsananin abubuwan da ba za a iya ma faɗa a ji daɗi akan nan domin a ji shi ba. Ina tuna da Muhammad Wazizi da har yanzu ba binne shi ba. Ina tuna da Martinez Zogo da har yanzu in ka duba mun san yanda ake tafiyar da sha'anin shi. Kaga wannan dukka ai ba za ka cewa akwai demokradiyya ba. To a gaskiya a nawar ra'ayin nin wato ni ina duba cewa mun koma baya ne sosai. Don yau a ƙasan Kamerun ba yanda za ka yi ka fito ka yi magana gwamnati ba su takura maka ba, ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba. To abin tausayi ne a tafiyan da muke yi. To abin da nake so in kawo kenan nawa ra'ayi.
Shehu Usman, wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afirka. Shehu Usman, a shirinmu na yau a wannan sashen Hausa na muryar Amurka, muawarar mu ta danganci maganar ci gaban demokradiyya a kasar Kamaru. To a matsayinka na mai tsokaci, wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau?
To a gaskiya Alhaji Bashir Ladan, in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu, to an samu dai tofa albarkacin baki a kasar Kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya. Shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya. Amma wani ci gaba hakan nan a karan kan ƙasa, me ƙasa ta amfana, wani irin ci gaba ƙasa ta samu? To in a matsayin tattalin arziki ne, kaga a yanayin da
muke lokacin da bamu a cikin demokradiya. Yanzu da demokradiya ta zo inda kowa zai samu wato zai shago mun demokradiya, sai zama abin ya zama wasu tsirawo ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiya. To kaga babban abin da dai zamu godewa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi, duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu bamu da shi a wannan kasan. Da dai akwai wasu bangarorin da ƴan tsaware da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na Boko Haram. Amma ka fuskan demokradiya lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa Ahmadu Ayido ya bar karagar mulki, kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700, muna da jiragen sama akalla guda 7, muna da jirgin ruwa guda 1, muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin. Amma a yanzu komai komai wanda Kamaru za ta dauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu. Hasali kuma duk wasu ayyukan da aka dauko na makudan kudi ba za ba a cin magace. To a muddin gaskiya a fuskan demokradiya dai ba wani cigaban da aka samu a kasar Kamaru in dai magana ce ta gaskiya.
To Malam Shehu, wato idan na saurare ka, shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin sungulla a kayan alatu da Kamaru suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da ka lissafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu? Shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka? Kai baga watakila an samu wani dan cigaba musamman abin da ya shafi wato sungulla irin na zabe? An san cewa a kasar Kamaru ba akalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zabe kamar na shugaban kasa kamar so 6 hakan nan zuwa 7, akwai zaben yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga, haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba yi ba. Wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokradiya?
Alhaji Bashir, ai wannan demokradiyyar tamu ta kasar Kamaru demokradiyya ce kawai takin da take da suna, amma ba wata demokradiyya a ciki. Wannan kuma zabubukan da aka gudanar a 1991 dai a lokacin aka yi zabe, aka yi yunkurin tada rigingimu, marigayi John Fundi mafi wasu alkaluman masu hasashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zabin, amma gudun tarzoma ya ce shi ba zai yi yaki koko ba zai tada kayan baya ba, aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce. To tun daga wannan lokacin demokradiya she zama kawai kowane dan adawa ya za a yi in ka taso, ya za a yi a saye ka a sa ka a ju, in ka kisaiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijira dole kana ji kana gani. In ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokradiyyar su suke ci gaba. Yanzu misali in ka duba kasar China, ai ba demokradiyya ake a China ba, kowa ya sani. A India ma su ma ka san salo irin nasu demokradiyyar kasashen da suke, annan Russia ka san irin demokradiyyar su. Amma sun da suke tsantsan demokradiyyar isa Faransa da take ikirarin demokradiyya da ita Amurka, ai ana ganin irin cikas da suke samu. In abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiyya ne, in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyar karyawa suke. Gaskiya demokradiyya kasar Kamaru ita ta kawo mana cikas.
To a gaishe ku malamai. To wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara da muka fara dangane da siyasa a ƙasar Kamaru. Idan Allah ya kai mu rana wacce za mu zo mu ci gaba da duba shin jam'iyyu ko ƙungiyoyin adawa a can Kamaru suna taimakawa wurin dagula harkokin demokradiyyar nan, ko kuma dai jam'iyya mai mulki ce kawai take yin wannan? Ku huta lafiya.
Baki ɗaya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya ne je kamar da Chadi, ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da maimaitin shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa saƙon fatan alheri ga iyalai da 'yan uwan Alhaji Ado Baballe da na marigayi Alhaji Ibrahim Zumet bisa ɗaurin auren 'ya'yansu Zaharaddina Ado Baballe da amaryarsa Hauwa Kamilu Zumet, wanda za a yi a ranar Asabar 19 ga watan nan na Oktoba idan Allah ya kai mu a masallacin Yakubu Adamu da ke Gwalaya Veterinary. Yanzu kuwa madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawai da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Chuck. Hauwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC, sai an jima ku.